Saka mai wuya.
Dole ne a dauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, yakin ma da ake gudun ai ba zai kare ba. Dan haka mataki na ECOWAS shine daidai.
Wannan mataki da ECOWAS ta dauka ba ni kadai ba, mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba.
To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne kuma waɗannan kasashen demokradiyyan za su zauna?
Suka su shugabannin ECOWAS din suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara, domin daga cikinsu akwai waɗanda demokradiyyar ba ta zauna a kasashensu ba.
Tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ECOWAS din da masu faɗa a jin sun tabbata, 'yan Niger din sun tabbatar musu cewar abinda sojoji suka yi sun ci amanar Niger, sun ci amanar 'yan Niger. Abu ne wanda kake yaƙi da 'yancin ɗan adam, kake yaƙi da mutuncin Niger, kake yaƙi da duk wani ci gaba da Niger suke buƙata.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lami lafiya. Yau kwanaki uku daidai kenan tun bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da kungiyar tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ta yanka sojojin Niger da suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum da su maido shi kan karagar mulki. A cikin wannan juyin mulkin, wanda kwamandan rundunar fadar shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Chiani ya jagoranta ranar Laraba 26 ga watan Yulin da ya gabata, har ilawo ya haɗa da kama mutane 'yan siyasa da dama, musamman wanda suke cikin jam'iyyar da ke mulkin tarayya, wato take mulkin Niger ta PNDS tarayya kenan, wacce ita ce jam'iyyar shi Muhammad Bazoum din. Izuwa yanzu ba wani matakin soja da aka ɗauka akan sojan da suke wannan juyin mulki din. To amma matakan kuntatawa Niger ko kuma su sojojin da suka yi juyin mulki din da hukumar ECOWAS ta dauka suna gana mutane azaba a sassa daban-daban na jamhuriyar Niger din, inda suke janyo wato karancin abubuwa da yawa, da tashin gwauron zabi da farashin kayan masarufi suka yi da janyo rufe kan iyakoki da yawa da kwashe mutanen kasashe daban-daban, sannan har da yanke wutar lantarki da aka yi wasu sassa na Niger din. Sannan kuma har yanzu barazanar amfani da matakin soja bata kau ba, domin hukumar ECOWAS bata ce ta janye wannan barazana din ba. Akwai kuma rahotannin cewa wasu kasashen ƙetare irin su Faransa suna ba da goyon bayan a ɗauki wannan mataki din. Kazalika akwai rahotannin da ke nuna cewa watakila ba za a rasa hannun Rasha a cikin wannan al'amari ba, musamman kungiyar sojan haya din nan na wagana na Rasha da ake sa ran cewa sun na son su tsoma kai a cikin wannan al'amari din. To dangane da wannan ne, wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Rika ya gayyato mana baki guda biyu masu ƙarfin ra'ayoyi wanda suka sha bamban da juna kan abin da ke faruwa, musamman kan matakan da ita ECOWAS ta ɗauka da kuma ƙudurinta na cewa in sojojin nan ba su mai da Bazoum ba, za a iya auka musu da yaƙi. To ba tare da ɓata lokaci ba, ga Nasiru da baƙin nasa.
Ina tare da Shu'aibu Mungadi, wanda shahararren ɗan jarida ne, kazalika kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Sai kuma Jibrin Zakar, wanda shahararren ɗan canjin kuɗi ne kuma mazaunin jihar Jigawa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Za mu yi magana kan wannan juyin mulki da aka yi a Nijar da wa'adin da ita kungiyar ECOWAS ta bayar, na cewa lallai idan sojoji ba su mai da mulki ba, to za a iya ɗaukar matakin soja a kansu. Barku bari mu fara da Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, me ra'ayinka kan wannan matakin na ECOWAS ne?
Eto Nasiru, wannan ra'ayi wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kadai ba, mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba. Da farko dai, idan aka zo tattauna abubuwan da ake so a samu maslaha a kansu, ba a haɗawa da barazana. Da kamata a yi matakai tun farkon abun ya zama an fara da ɗaukan matakai na rarrashi tukuna. Ko da akwai manufa ta ɗaukan wani mataki mai tsauri, to sai a bari sai idan rarrashin ya kasa. Amma lokaci guda ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakai biyu. Na ɗaya ta ce tana ba da umarni, kaga ƙasa mai cin gashin kanta mai ƴanci ba za a ce ana ba ta umarni ba. To ta ce tana ba da umarni a dawo da mulkin da demokradiyya, kuma lokaci guda ta yi barazana na cewa za ta ɗauki matakai na soja idan ba a yi ba, kuma ta ba da wa'adi na wata ɗaya. Wannan tun asalin abun bai yi daidai ba. To sa'an nan kuma kamar yadda kowa ya sani, juyin mulki ba abu ne wanda al'umma ke maraba da shi ba. Mulkin soja baya da kwarjini a halin yanzu, ba a yayinsa, baya da wata fa'ida da mutane za su yi maraba da shi, sai dai a wurare kalilan inda mulkin farahullah kila ya so ya zama ta'azzara wa al'umma. To wannan lokacin ana tunanin soja su shigo saboda a samu sa'ida, amma shi ma za su shigo da tsari na daidaita al'amurra, sannan kuma su miƙa mulki ga farahullah. Sannan su kansu shugabannin ECOWAS din su ma sun zo suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara, domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba. A ƙasashen Togo da ƙasashen Cameroon da Senegal suna da shugabannin da suka yi shekaru, akwai mai shekara 40 ma, akwai mai shekara 10, suna mulki. Kaga mutumin da yake da wannan ba zai zo ya yi mitin yanzu ya ce yana so ya yi gyara na demokaradiyya ba.
To a Jibrin Zakarun, ne zaka cike kuma kan matsayar ta ECOWAS ta wannan wa'adi da aka bayar, su dai an fara naga kamar amfani da wani yanayi na neman sulhu. Me ra'ayinka dai kan matakin na ECOWAS?
Alhamdulillah, kamar yadda yake bayani, juyin mulki ba shi da fa'ida, ba shi da amfani. Gaskiya hakika wannan ne dalilin da yasa mu a nawa ra'ayin, a kuma nawa tunanin, to a zahiri na gaskiya matakin da ECOWAS suka ɗauka shi ne matakin da ya dace, shi ne kuma matakin da ya kamata ECOWAS su ɗauka. Domin me, kamar yadda yake kuka da cewar wancan akwai ƙasashen da demokaradiyyar ma ba ta zauna ba. To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne su ma waɗannan ƙasashen demokaradiyyar za su zauna? Sannan game da kuma yadda su a sojojin Niger suka yi, duk abin da za a yi tun daga farkon da suka yi juyin mulki da ƙasashen ECOWAS ɗin, da masu faɗa a jin sun da 'yan Niger ɗin sun tabbatar musu cewar a zahirance abin da sojoji suka yi sun ci amanar Niger, sun ci amanar 'yan Niger. Har 'yan Niger 'yan demokaradiyya suka fito suka fara nuna kukansu da rashin jin daɗin abin da aka yi, suka fito suka fara zanga-zanga, amma sojoji suka ɗauki barazanar kame su, wanda ganin sun fara nuna adawar wannan abin da suka yi, suka sa duk wani ɗan siyasa da mai riƙe da mukami da mai riƙe da duk wani minista ko sanata kowaye a jamhuriyar Nijar, sama da mutum 100 da wani abu, suka sake kame su, suka garkame su, suka ajiye. To kaga wannan kamar wani abu ne wanda kake yaƙi da ƴancin ɗan adam, kake yaƙi da mutuncin Nijar, kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar take buƙata. Don haka dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, to na farko yakin ma da ake gudun ai ba zai ƙare ba, domin za a yi wani juyin mulkin da za a zubar da jini, wanda duk abin da kake tunani na sauki kuma sauƙin ba zai samu ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai. Kuma in ana maganar sulhu ko ana maganar aje a ja hankalin waɗannan bayin Allah, ai an yi a kiraye-kiraye, an tura wakilai, an kuma nemi yadda za a yi, amma abinda suka nuna sun yi fintinkau, kuma sun yi kunnen uwar shegu, sun fara ma yanke alaƙa nan take da sauran ƙasashe, da mu makwabtansu da muke tunanin mu ne za mu kai ko a ƙafa mu taimake su, sai suka fara yankewa alaƙar. Wannan ya kusa ta ECOWAS, tunda a Najeriya ita ce uwa, kaga duk abin da za ta yi ta ga cewar ta daidaita al'amuran a Afirka, to shi ne abin da za a yi. Amma ba wai Najeriya tana faɗa da Niger ba ne, a'a, ECOWAS ce Afirka ne, tarayyar Afirka ne suke ƙoƙarin dakatar da cin zalin demokaradiyya, kuma wargaza demokaradiyya a ƙasashen Afirka. Ba wai suna nufin a je a kama mutanen Niger da yaƙi ba ne. Wannan kuma
Jibrin Zakar, kai dai kana mara baya ga wannan wa'adi, in ya cike yin sojojin ba su mai da mulkin ba, za a iya ɗau matakin soja ba laifi ba ne?
Ai ba laifi ba ne, ai. Kuma mutane su daina tunanin cewar ɗaukar matakin sojan ba ɗaukar mataki ne da za a shiga cikin garin Niger ko za a shiga kasar Niger da bindiga da tankokin yaki da sauransu ba. Muna so mutane su fahimta cewa kana cikin Niger din ma za a yi duk abin da za a yi ba kamar san an yi ba. Dole ne ECOWAS ta dauki waɗannan matakan. In ko ta daukar waɗannan matakan, to ranar da za ta yi kuka, to su ma talakawan da suke cikin Afirka za su yi kukan da ba za su share hawayensu ba.
Yauwa, bari mu koma wajen Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, ka ji kalubalen da shi Jibrin Zakariya ya yi cewa wannan sulhun abu ne ba mai yiwuwa ba ne, saboda yadda sojojin suka cije cewa ba za ma tattaunawar ma har yanzu ba su yi ta yadda za a iya amincewa da su ba.
Wato ma Nasiru, ina ganin akwai abubuwa da yawa da shi Alhaji Ibrahim yake faɗa wanda ra'ayi ne dai kawai nashi, don na daidai ECOWAS bata yi bayani na yadda za ta ɗauki matakinta na soja ba, balle a ce za a shiga Nijar har a madawo da demokuraɗiyya, wani na cikin Niamey bai kusa an yi ba. Ban san ko wani maganin kwana za a barbaɗa masu askarawan Nijar har a kai cikin Nijar ɗin, ko ta sama ko ta ƙasa, duk ba su sani ba. Mutanen ƙasa ba su sani ba, ba a harba bindiga ba, ba a yi komai ba, amma a shiga barikin soja ko fada shugaban ƙasa har a kwato shi kowa bai sani ba. Wannan ban san ko na daidai sani na askarawan ECOWAS ba su da wannan kwarewa. Na Afirka babu wata ƙasa wadda ke da wasu askara masu irin wannan kwarewa. Sannan ba ni tunanin za su yi amfani da wani majigi ko wani maganin bacci wanda za a sa askarawan Nijar su yi kwana har a zo a yi wannan abun a koma. Sa'an nan maganar cewa tattaunawa ba ta yi ba, sulhu ba yi ba, ina ganin ba gaskiya ba ne, domin ranar da suka yi mitin ɗinsu na farko, ranar nan suka sa maganar za a nuna ƙarfin soja idan ba a yi ba sulhu ba yi ba. Kaga ba a ko sa sulhun ba, balle a ce ba yi ba. Kuma wannan juyin mulkin duka-dukansa, wato yau sati guda ne da aka ba wa'adin satin yake karewa. Kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba, domin sai da aka bayi barazana, sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar.
To jama'a, wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara kan al'amuran da suka biyo bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Niger. Kuma in Allah ya kai mu rana wata yau, za mu dawo mu ci gaba. Yanzu kuma muna godiya ga su baƙin namu Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida a Najeriya, da kuma Jibrin Zakari, ɗan kasuwa kuma mai ra'ayin waɗannan matakai na ECOWAS da ke can Abuja, Najeriya ɗin. Musamman muna godiya shi wakili namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shirya muhawara ɗin. A madadin su, duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun barku lafiya.